Hausa muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Wasu kunce-kunce biyu da wasu kotunan tarayya Amurka suka yanke kan amfani da kwayar mifepristone da ake amfani da ita wajen zubar da juna biyu sun haifar da rudani a tsakanin al'ummar Amurka. Wannan al'amari har ila yau ya sake bude babun takaddama da aka jima ana yi kan yancin zubar da ciki a kasar. Wani alkalin kotun tarayya a jihar Texas a ranar Juma'a ya bada umarnin a dakatar da amfani da kwayar ta mifepristone wacce aka fi amfani da ita wajen zubar da juna biyu. A gefe guda kuma wani alkalin tarayya a Washington ya yanke hukuncin a wata shari'a ta daban inda ya ba gwamnatin tarayya umarnin kada ta dakatar da amfani da kwayar. Masu fafutukar goyon bayan zubar da ciki na hasashen zai wuya kotun kolin ta biyu bayan su idan batun ya je gabanta duba da cewa a watan Yunin bara kotun kolin ta haramta zubar da ciki inda ta soke tsohon hukuncin na Roe v. Wade da ake misali da shi. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da har-haren da aka kai a jihar Benue inda aka kashe gomman mutane a yankin Umugidi da ke karamar hukumar Otupo. Cikin wata sanarwa da kakakinsa Malam Garba Shehu ya fitar a ranar Asabar, Buhari ya yi kira da a ɗauki duk matakan da suka dace wajen ganin an dakatar da rikicin tare da hukunta duk wanda aka samu da laifi a faɗan. Kamfanin dillancin labarai na AP ya ruwaito kuma mun tsaro a yankin da lamarin ya faru suna cewa akalla mutum 74 aka kashe cikin makon da ya gabata a wasu har-hare biyu da 'yan bindiga suka kai a jihar. Rikicin ya faru ne a wani yanki da aka saba fada tsakanin makiyaya da manoma a jihar ta Benue wacce ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Dakarun Ukraine sun kakkaɓe wani makami mai linzami da aka harbo daga yankin Crimea da Russia ke rike da shi wanda ya wargaje a sararin samaniyar garin Feodesha da ke kusa da Bahar al-Aswad a cewar wakilin Moscow da ke kula da yankin na Crimea. Ga dukkan alamu kokarin da Russia ke yi na ganin ta lalata hanyoyin makamashin samar da wutar lantarki a lokacin hunturu bai yi nasara ba. Ji ma'aikatar tsaron Burtaniya wacce ta wallafa sakon a shafin Twitter a ranar Asabar. A gefe guda kuma rahotanni sun ce yara ƙanana 31 da Russia ta yi garkuwa da su daga yankin Kherson zuwa yankunan Kharkiv sun koma Ukraine bayan watanni da suka kwashe da dama a lokacin da aka raba su da iyayensu. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla fararen hula 44 'yan bindiga suka kashe a wasu ƙauyuka biyu da ke arewacin Burkina Faso, ƙauyukan da ke da iyaka da jamhuriyar Nijar a cewar gwamnan yankin. Laftanar Rudolf Sogo ya ce wannan adadi na har-haren da aka kai ƙauyukan Kuroko da Tondibi a ƙarshen makon da ya gabata a arewacin ƙasar ta Burkina Faso na wucin gadi ne, abin da ke nufin mai yiwuwa adadin ya karu a nan gaba. A cewarsa mutum 31 aka kashe a Sogo sannan an kashe 13 a Tondibi. Yan sanda a Iran sun ce za su fara amfani da fasahar zamani a wuraren da jama'a ke kai komo don ganowa tare da hukunta matan da ke kare dokar sanya hijabi a kasar. Wata sanarwa da hukumomin Iran suka fitar a ranar Asabar ta ce za a fara amfani da na'urorin ɗaukar hoto ko kyamara a wuraren da jama'a suke domin gano masu bujirewa dokar. Sanarwar ta ƙara da cewa za a rika aikawa masu take dokar hujja da sako na gargaɗi kan yiwuwar a ɗauki matakin shari'a a kansu idan suka sake take dokar. Adadin mata da ke kin bin dokar sanya hijabi a Iran na ci gaba da karuwa tun bayan jerin zanga-zanga da aka yi ta yi a lokacin mutuwar wata bukurdiya 'yar shekara 22 mai suna Mahsa Amini wacce aka zarga da keta dokar. Dakarun Isra'ila sun ce an kai musu ƙarin harin rokoki 3 daga yankin Siriya, lamarin da ya kai adadin harin roka a kan ƙasar zuwa 6 cikin sa'o'i kaɗan, wani abu da ba a saba gani ba daga makwabciyar ta Isra'ila da ke arewa maso gabashi.
Labaran duniya Ina kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren GOA. Har yanzu muna kasar Kamaru kuma yau zamu tashi ne a inda yar jarida kuma wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a Kamaru, Maimuna Fado, za ta amsa tambayar da aka yi mata cewa ina kungiyoyin mata ke samun kuɗi wajen gudanar da ayyukansu. Bari mu miƙa ku ga Maimuna.
Suya su suke hada kudaden
ba sa samun gudunmawa daga waje,
ba sa samun kuɗin daga waje, suya su suke bakin kokarin su wajen wato kyautatawa junan su da taimakawa. Domin akwai wata yarinya daga cikin yar makarantar malama Ruqayya wacce na tuntube ta dangane da wannan batun da muka yi magana akai, da take yi mini bayanin cewa a yayin da ta kira wa'annan mutane domin a yi kokari a tafi, akwai wasu sun da suke tambayan cewa me za su samu a ciki, akwai waɗanda kuma suka fahimce su, kuma su ma idan aka ce a kawo kaman ko jaka biyu suna iya sukato, jaka biyu suke har hadawa. Kamar idan aka samu ci akwai wasu matan da ko abinci babu, to sai ka gani sun yi kokari sun sai kamar buhun shinkafa an saya mata da mai ta yadda za ta iya ta fara kokari da shi da wato marayun da take tattare da su.
To shi yanzu shiga cewon Hausa suna cewa yalo baya lunguma yalo ko sai dai lungu bai nufi fadi ko, to ba shiga cewar idan dai har su ya su bane abin bai zai ba wani kata kusa zai abin bai zai ko ina ba.
To a gaskiya dai yanayin da muka hira da wannan yarinyar ita yar makarantar malama Ruqayya, maganar da ta yi mini ta ce idan suka je suka tuntubi manya ko na ce maza, akwai waɗanda ba sa ba su haɗin kai, saboda haɗin kai wato ta ɓangaren taimakawa waɗannan marayun, domin sai a gani kamar cewa aljihunsu za su zuba kuɗin. To ya kamata a ce yayin da mutum ya kawo koken shi ba wai za a bar shi ba ne a yi masa wani tunani daban, sai na ce abin da za a yi sai a ce to za mu zo mu gani yanayin da kuke yi. In ya so su ce to lokacin da kuke wannan taro ku tuntube mu ko kuma ku gayyace mu za mu zo wajen wannan taro, yayin da ko kuma kuka hada wannan abun ku tuntube mu mu zo mu ga yanayin da kuke raba kayayyakin, wannan za su ga cewa a'a abin na da tasiri, kuma yanayin da suke gudanar da abubuwansu za su ga cewa ba ƙarya suke yi ba da gaske. To waɗannan mazan da za su yi ƙoƙari su kansu su shiga cikin ƙungiyoyin matan, ba wai su je suna zama da su ba, amma su dinga bibiyan al'amuran da waɗannan matan suke yi, tunda yake ga yanar gizo-gizo da sauransu. Yawwa, shi yasa a koda yaushe muke kira cewa ko da mutum ya kasance a nan kasar Kamaru ko da a wajen kasar Kamaru ne, har idan waɗannan ƙungiyoyin da suke buƙatar tallafi, idan akwai wani wanda zai iya i tallafa waɗannan ƙungiyoyi na mata waɗanda suke dafawa marayu, to wato sai mu ce muna yi musu maraba da zuwa ga wato tallafin da za su kawo.
To madalla malama Maimuna Tsalu, mun gode ko
Alhaji Awwal Garba, barkanmu da wannan lokaci mai albarka. Muna ma Allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka. Ni ne Alhaji Abubakar Adamu, wanda mazaunin Duwala a nan jamhuriyar Kamaru a halin yanzu.
Alhaji Abubakar Adamu, ka ji maganganun da mata suka yi ta koyarwa mu ko wanda muke zama cikewa da su ga bangaren maza, cewar maza ne kanwa uwar gani na irin wannan matsaloli da take gudana, musamman idan ma ka san maza sun fi mata mutuwa ko to yawa kuma akan bar su da jibiya. To yanzu kai hakan ne maza ne masu matsaloli ko kuma dangin maza ne masu wannan matsaloli na rashin taimakawa, ko kuma matan ne suke samun sabani tsakanin su da iyayen maza din?
To alhamdulillahi Awwal, wannan al'amari yana da fuska biyu. Duk wanda Allah ya mashi rasuwa, to aka bar ya bar ƴaƴa marayu, kar ma irin kanana wanda Hausawa ke cewa takamako ka, ana ihu babansu ya rasu ya mutu su kuma suna mun nayo ba za su makaranta ba. To kaga waɗannan ba su san ma me duniya yake ciki ba. To saboda haka abun yana da fuska biyu. Fuska na farko, kaga ko a rayuwar yara ko da mahaifi na raye, to uwa ita ce jigo ma'ana yaro yana iya magana da mahaifin shi so 20 sannan yayi magana da mahaifin shi so dai ko so 2 kuma ita uwa ita ta san halin da di yaron yake ciki sai in ta ga dama sannan baban ya fahimci wani abu to amma me tarbiyya ga mace baya yiwa kai tsaye saboda ba don komai ba yaro ana bukatun wanda in yi magana daga nesa zai tsorace shi to wannan kuma bayi da nasaba da kowa sai namiji ko da ba mahaifin shi bane saboda ita mace Allah ya sa mata soyayya akan da da kurjini wanda yana iya kasancewa ya kila ya sauka layin da ake so ya bi ma da dadewa ko da mahaifin na rayi to ba lalle ya sani ba amma ita uwan ya sauka layi na kwana biyu ta sani to wata kila in ta fadan ma baban saboda soyayyan da da uwa za a buge shi to sai ta shiru sai abin yayi nisan da ma wata kila akai rashin sa'a ba zai gyaru ba sa'annan sai ka ji ta ce ai tun lokaci kaza ta san da kaza ta san da kaza misalin da nake so in baka akwai wanda na taba gani ana ruwa da daddare suka ji suka fasa shagon mai sai da kaya suka kwashi shaddoci suke da shago amma da aka zo babu cigiyan da ba a yi ba suna tsaye a ciki kowa na cewa a'a shi bai gani ba sai shi mai wannan shagon sai je ya kira kakan shi kakan shi yana zuwa sai ya addu'a ya ce karka damu koma gidan Allah da za a ga wannan kayan ba zai kuce ba to ɗaya daga cikin barawan ana tsaye ana Allah ya tona asirin wanda suka dauka yana amin ma'ana ya dauka Allah na wasa ne ana kan haka kawai sai motan police suka shawo kwana suna zuwa wurin a cikin jama'a shi kadai sai ya fita da gudu sai ake tunanin waye wance fita da gudu sai aka ce ai wannan ne sai aka bi shi to ko da aka bi shi aka kamo shi aka rike shi aka tafi kofar dakin shi saboda yawan kayan ga kofar dakin ma dakin ya kirfuwa ga kayan ana gani ta waje amma ita maman shi duk ta ga wannan abu amma duk maganar nan da ake bisa ta fada ba sai da aka kawo shi ka ko inda baban shi ne ga wannan to san da aka zo aka wannan taron zai ce ku tsaya akwai wani matsala wanda na gani abin duka ɗaya ne ka kina ka duniya ta so shi ka so naka kuma duniya ta ki shi saboda haka ga halin da ake ciki wannan abu dana ne a haɗu a rufa ma juna asiri ga inda kayan yake amma ana kama shi uwan a take ina faɗa maka su manta uku kuma ta ga kayan kuma duk cigiyan nan da ake ba ta iya faɗa ba to alhamdulillah kaga wannan kaga ɓarayin uwa kenan to ɓarayin uba kuma ana samun akasi akasin da ake samu wani uban tun yana rayuwa fa bai da miliyan uwan shi ba dangin shi ya sani dangin matan shi kai ya sani dangin shi sai mahaifiya da ya zama dole zaka ga kanin shi wani koyayensa uwa dai uba daya amma aka ce maka wannan kanin wane ne koyayen wane ne sai ka rika mamaki kuma wace kila ga abin duniya shi din Allah ya hore mushi saboda haka bai san cin su ba bai san shan su ba bai san wani yanayi suke ciki ba a'a za a yi biki za a yi suna ba ruwan shi da su to a saboda haka wani in ba sun ga Allah ba sun duba zumunci shi fa ma fa in ya rasu ba ruwan su da yayin shi to saboda haka sai a bar mu barayin uwa ita kuma ta je ce ta wahala a karke za ka ga wannan ƴaƴan an bar goma aka yi rashin sa'a sai ka ga shi da sai lalace saboda menene koda da komai na wadata na rayuwa babu mai tsawata musu ita kuma dalilin rashin tsawata wannan akan samu ƴaƴa sai su cirge a hannun mahaifin sai su je inda ba ta zata ba koda tana biye da su sahu da kafa sai ga aka yi rashin nasara sai san da zata ankara sai ta tsince su suna shaye-shaye ko an koma dauke daushen kayan wani ko kuma yau a dawo gida gobe a kidawa in ba a dawo ba dinnan ba ta san wani hali ake ciki ba menene ake aikatawa to kaga irin wannan yana da nasaba ko kuwa a wasu dangin uban an bar ma yaran kanana abin duniya wanda zai sa a yi kula da su na farko su harkan karatu da harkan ci da sha da ilimin su da sutura da komai sai ka ga aka yi rashin nasara an fada hannun wanda ba na Allah ba ko da yaran za su taso su girma su nemi waye uban su ne aka bar musu sai ga an tashi zero ba komai wannan dan uwan uban nasu ya zama hankaka ya maida dan wani nashi ma'ana duk abin da aka bari ya cinye ya bar su ba komai ba karke in aka yi rashin sa'a ka ga uban su da shi uwa da uba da amma a je kotu ai ta shari'a sakamakon ƴaƴan babu komai a hannun su a karke tun da shari'a ba na Allah bane shari'a ne na duniya sai ga yayi nasara akai saboda shike da kudin da zai dauki lawyer shike da kudin da zai ba mai shari'a kuma kudin nawa ne a nau'in nan yaran ne saboda yaki Allah sai ya samu kanshi a wannan yanayi wanda yake ya zabi kunyar lahira da kunyar duniya ya zabi in an je gaban Allah zai biya su wannan kayan amma a duniya kam babu inda za su kai shi su karba to wannan yana taka rawa sosai a mahimmanci na zamantakewa da mata suke a halin yanzu
to amma ba ka ce wani gwamnati ma na da nata laula ta taka ba irin wannan matsalolin da ake fuskanta musamman in ka dubi irin yadda ake bi akwai salakunan da suke shugabannin al'umma ne akwai kuma kaman ciyamomi na local governments da sauransu da kuma gwamna duk ba za su iya yin taka rawar gani a
to alhamdulillah malam awal ka san Hausawa sun ce duk randa ka ji babba na ma yaro fada to babban ya kama girman shi idan babban banza ne koda yaro ya zo na abin da ba daidai ba sai ka ji a ce ku bashi ya dan cika sharayuwan shi duka kwana nawa ne shi ma dan kulicin shi ne kaga babban kawai kenan to saboda haka su kansu kamar yanda muka yi magana masu shari'a ai shari'a na Allah ne amma sai ya dauki wannan rigan sai ya ba wani bawan shi aro shine hukuma ta nada wani shine alkali ko chairman ne zai nada shi ko karkashin masarauta ne duka dai hukuma ne to saboda haka sai ka ga yansu ma su kansu waɗanda za su nada wannan din su ma ba su take gaskiya ba
akwai yanayin cin hanci da karɓa
yawa ba wani mai kima ba wani mai daraja a idan su sai wanda yazo da abin duniya kuma ya basu saboda haka shine mai girma idan wannan abin roban baki ne in yazo da abin duniya ya bar sai a mashi kuskure mai koma fari idan fari ne kuma yazo ya ce a yana so a maida mashi da shi launin shi baki ne sakamakon abin duniyan nan da yazo ya basu su ma sai su dauke shi sai a ce a baki ne in ka ce a fari ne a ce alhaji wani zai ce baki ne har ka musunta kai waye baka dama ma kai magana wuri to saboda haka kaga halin da aka samu kai yanzu sakamakon mahukuntan namu su ma yawancin su ba duka ba wannan gurbata da lalacewa yana tare da su a inda suke na farko cin hanci da rashawa yana iya hana mutum aiwatar da duk abin da yake gaskiya ne ga gaskiyan zai ajeta sai ya koma ya dauki sarai kuma Allah subhanahu wataala da kansa yayi bayani ya ce amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa to kaga wannan san zuciyan ashe Allah ya san matsayin shi kaji har yayi magana akan shi yace wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangiji to kaga wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangiji shine abin da ba naka ba kaga ba za ka dauka ka ce naka bane ba ka da ikon ka halasta haram ba kuma ka ikon ba ka da kuma ikon ka haramta halas saboda Allah da manzonsa su kadai suke da wannan iko Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani wannan abun halas ne koko haram ne koko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ya ce a kaza haram ne a kaza halas ne to saboda haka kaga idan mutun ya kasa gane wannan sai je ya dauki san zuciya to idan ya dauki san zuciyan nan ko menene Allah da kansa ya faɗa ga inda za a tsaya to amma a ƙarshe kuma sai a wani wuri sai Allah ya ce wa amma mantaka wa amma hafam wa amma mantaka wa asaral hayatid dunya to kaga wanda ya bi na rayuwar duniyar nan sai Allah ya faɗi cewa ga makoman shi ga inda zai shi to saboda haka yanzu sashin shari'a da kake gani a ga al'umma gaskiya sashi ne ya riga ya gurbace wanda ko kana da gaskiya za a tambaye ka in baka da abin duniya kar ma kaje za ka bata ma kanka lokaci ne gara ka tafi ka nema wajen Allah ka bar mu Allah wancan wanda aka ci wataƙila in ya tausaya maka yaso kana raye ba sai ka mutu bai baka wani saboda yanda duniya ta samu kai mai haifar da haka duk inda ka zo al'umman mu na musulmai yanzu musuluncin yau da ake yi musuluncin kusan ya rage sai dai suna kawai amma a aikace za ka ga a cikin kashi 10 kashi 2 ne ake aiki da shi ko 9 yanzu musulunci abin da ya rage yawanci za ka ga ake aiki da shi daga maganan aure sai gado nan ne kawai musulunci ke taka rawa a yanzu amma duk fannin da ka zo sai kaga kawai gashi yana da rauni to saboda haka sai kaga yanzu a musulman da muke rayu a wannan doran kasa an aje alqur'ani da hadisi yawanci ana shari'a ne da wani abu da ake kira constitution constitution din nan kuma ba addinin kirista bane zalla ba addinin islama bane zalla a'a an duba zamantakewa ne na wancan musulmi wannan kirista wancan kuma bai da addini gaba daya to a ciki akwai lamarin mai addinin islama guda 10 ya zo da shi mai addinin kirista ya zo da 10 wanda kuma bai da addini ya zo da 10 to saboda haka sai a duba sai a dauki na wannan 5 na wannan 7 na wannan 3 ko na wannan 5 sai a hada shi ne ya hada wannan kundin tsarin mulki da ake tafiya da shi to saboda haka za a ga akan shi ake tafiya wannan maslaha ne kawai na rayuwa aka duba sai ga ma a wasu wuraren za a ga namiji umma ya mutu to sai ga mahaifiyar shi ma ba ta da gado wanda kuma mu a musulunci ba haka bane Allah ya gaya mana tana da gado sai ga duk abin da ya bari daga matan shi ne sai ƴaƴan shi ko kuma a ce a takarda gashi ya rubuta gaba daya a ƴaƴan nashi ya ba wa'innan kaza bai ba wancan ba to kaga tun da kanshi ma tun yana rayuwa ma ya haddasa harsuman da babu yadda za a yi ma ya mutu wasu daga cikin ƴaƴan nashi su ji kanshi ko addan Allah ya gafarta mushi zai wahala shi saboda menene ya raba kansu tun yana rayuwa kuma yanzu mu maza muna da wannan matsala
da waɗannan bayanai na Malam Abubakar Adamu mazaunin Duwala a ƙasar Kamaru za mu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba da shirin a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin sai Muhammad Awal Garba wanda ya haɗa mana shirin daga ƙasar Kamaru Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.
Gai da Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron tashar VOA Africa a kan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
al-visibility.
Damar da kika jima kina nema ta samu.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya kammala shiri. Sashen na kawo muku shiri na musamman da mata zanna.
Shirin zai rika haska fitila akan gudunmuwar da mata ke badawa a cigaban al'umma. Kalubalen da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba.
Shirin zai rika zuwa muku ne kowace ranar Lahadi da karfe 9:30. Kada ku yadda a baku labari.
Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin a yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.